الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yanzu, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 6 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 19 ga watan daya shekara ta 2013. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wani littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir. Kafin darasi ne yau galibi, idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata. Cikon na biyar ɗin shi ne al'imamu Ahmad. Wani lokaci kuma kenan idan ya ce maka rawahul khamsa, sai ka ɗauke nan ashabu sunan al-arba'a, kenan sai ka daɗa Ahmad wato a kansu. Tunda a nan an yi caye wa kada aku, kenan wani lokaci kenan ina cewa rawahul arba'a wa Ahmad. Kamar yadda in ka dau hadisi na farko haka yi. Wai misali, kana da arwalla amma ka ci abinci ko ka sha wani abin sha, shin dole ne sai ka kurkure bakinka za ka yi sallah? Ba dole ba ne ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo soyayyen gari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci. Sannan kuma lokacin sallah yayi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fuma sake arwalla, duk da cewa da malamai suka shigo da wannan hadisi akan cewa cin abin da aka dora akan wuta a farkon musulunci na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla, amma a ƙarshen lamari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ci abin da aka dora akan wuta baya sake arwalla, illa kasancewar a takaice shi kurkure bakin ba tilas ba ne, matsayinsa mustahabi ne. Dan kada kana sallah, misali ka ringa lasar wani abu a bakinka, dan haka ake bukatar a kurkure, amma ba dole ba ne. Na'am. Wai salatu tasbihi. Hadisin da ya zo a kan salatu tasbihi, da yawa daga cikin magabata sun raunana shi, amma Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya haɗa hanyoyin hadisin, don haka ya inganta shi a cikin wannan littafi namu na yau, ma'ana Sunan Tirmidhi. Akwai Sahihu Tirmidhi wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yi takririnsa, ya inganta hadisi na salatu tasbihi. A takaice dai hadisi ne sahihi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Manzon Allah ya ce masa, ya kai Amina, zan maka wata gagarumar kyauta. manzon Allah yace in har kana da iko a kullun kai kokari kai wannan sallah idan ba za ka iya ba manzon Allah yace a duk sati kai koda so daya idan ba za ka iya ba manzon Allah yace a wata kai koda so daya idan a wata ba kai samu kai ba manzon Allah yace masa a shekara ka samu kai koda so daya ne a ƙarshe dai manzon Allah yace masa a rayuwarka dai kai kokari koda so daya kai wannan sallah dan haka dai hadisin ya inganta amma da yawa daga cikin magabata wasu sun raunana hadisin shi kuma wani yakan iya raunana hadisi daga baya kuma wani malami ya inganta shi wanda kowa bakin iya binciken shi ne yake bashi daidai hukuncin da ya kamata ya zartar da shi akan hadisi wani yakan iya inganta hadisi daga cikin magabata yau kuma wani ya gane cewa hadisin yana da illa bai inganta ba domin shi wancan bai gano ba Naam. Wai wani ya ce hadisi biyu ne in ka ci naman raƙumi in kana so ka saki in ba ka so ka saki wannan ba haka ba ne. Hadisai biyu suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane ɗaya daga cikin su abin da yake tabbatarwa in ka ci naman raƙumi dole ka saki a ruwalla an gane ko babu wani wanda ya bada zabi a cikin su naman kananan dabbobi tumaki da awaki an gane ko da saniya su ne kadai manzon Allah ya aka masa tambaya shin na saki a ruwalla dan na ci naman alganan su ne kankanan dabbobi manzon Allah ya ce masa in shi ta in ka so ka saki in ka so kuma za ka saki ya ce ya rasulullahi na saki a ruwalla dan na ci naman raƙumi manzon Allah ya ce na kwarai da gaske to dan haka wannan dalilai ne tabbatattu waɗanda suke tabbatar da cewa naman raƙumi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware a ruwalla hadisin yana cikin sahihu muslim waɗanda suka ce baya warware a ruwalla iya tawili suka ma hadisin suka ce ai kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen lamarinsa wato ya nuna cewa cin abu naman da aka cin abin da aka dora akan wuta baya daga cikin abubuwan da ke warware a ruwalla wannan ku kasancewar lafazi ne wanda yake khas shi wancan dukkan wani abin da aka dora akan wuta a farkon musulunci idan mutum ya ci dole zai saki a ruwalla amma a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda bayani ya gabata da su aka kawo soyayyen gari manzon Allah ya ci bayan haka manzon Allah ya tashi aka yi sallah ba tare da ya saki a ruwalla ba to amma wannan shi tambaya yayi dangane da wani abu ke gwantacce shin ya rasulullahi na saki a ruwalla dan na ci naman kankanan dabbobi manzon Allah ya ce masa in shi ita in ka so yace a atawaddau min luhumil ibil manzon Allah yace masa na'am yace kwarai zaka saki a ruwalla dan haka da tawilin masu cewa wai da manzon Allah yace a tashi ayi arwalla a saki arwalla wai wani iska a cikin su dan kar a kunyatar da jama'a sai aka ce wai a tashi a saki arwalla shin duk iya tsawon wannan lokaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su san da cewa iska tana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla wannan duka tawili ne wanda ba shi da asali a cikin hadisi babu shi a cikin ta kowace hanya da hadisin yanzu iya kawai abinda manzon Allah ya nuna naman raƙumi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla kuma sau da yawa wannan lafazi